وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. har yanzu cikin wannan littafi na sunan Tirmidhi, kitabu tawabi al-Qur'an ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wato babu ladan wanda ya karanta al-Qur'ani daga hadisai da suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babi na 19, qala babun haddathana Abdul Wahhab ibn al-Hakam الوراء البغدادي قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج عن المقلد ابن عبد الله بن حنطب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وأُرِبَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأن حديث ينادي روني أنا أصدق أن حديثي لسينوني أكن شواء دم مثل يكي أيوان أبناء القرآن كما يامن كدشي akwai kaza da kaza kansa, waɗannan suna da rauni. Amma kuma ma'anar ma'ana akwai tsoratarwa sosai, a ce mutum ya kiyaye san sha Allah ya bar shi, akwai gargaɗi mai tsanani a kai. Amma babu wani hadisi da ya inganta a kan wannan. Wannan hadisin shi ma da ya zo hadisin Anas ne ɗan Mali, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro min da wato ladaddaki na al'ummata, cewa duk wani aiki na lada da mutum zai yi a wannan al'ummar da za a ba shi lada a kai, to sai da Allah maɗaukakin sarki ya bujiro ma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid, ko da abu ne wanda yake mafi karanci da mutum zai cire a cikin masallaci. Asalin al-qadat shine kamar abin da yake fada ma mutum a cikin ido dan karami, kamar na tsakuwa ko wani abu. To abu ne wanda yake kankani, cewa hatta fatankwacin wannan da mutum zai cire a masallaci ya fitar dan tsaftace masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da Allah ya bujiro min da ladan wanda yayi wannan, yin wannan aikin ma yana da lada. Ce kuma an bujiro min da zunubai na al'ummata, cewa duk wanda ya aikata kaza na laiga abin da zai samu na wato sakamako, ya ce ban ga laifin da wato zunubi da ya fi girma daga cewa sura ta Al-Qur'ani ko wata aya da aka baiwa mutum ya kiyaye ta sannan kuma ya mance ta ba. La shakka cewa a'azamu dhunub huwa shirku billah, shirka da Allah shine laifin da ya fi kowane. Kaga a ce wata sura da mutum ya manta, dan adam mu'arradun linnisiya, ma'ana shi dan adam abun mantuwa ne, mantuwa tana iya auka ma dan adam. Kaga mutum yana iya kiyaye abu kuma ya manta da shi, haka babu laifin da ya zama ya fi shirka girma. Gane ko? Shi yasa wannan hadisin Imamu Tirmidhi ma ya raunata shi, ya ce wa zakartu bihi Muhammad ibn Ismail, na yi bitan wannan hadisin a kan ingancinsa tare da Imam al-Bukhari, ya ce falam ya arifu, Imam al-Bukhari ya nuna wannan hadisin bai san ingancinsa ba, ma'ana bai da inganci a wajensa. Wastagrabahu, kala Muhammad wala a'arifu lil Muttalibi ibn Abdullah ibn Hamtaf sama'an min ahadin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ni tunda nake ji wanda aka ce ya rawaito daga Anas din nan, ban taɓa sanin ya ji wani abu daga sahaban annabi ba, shi wannan mutum. Illa qawluhu haddathani man shahida khutbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kawai dai abin da ya rawaito na inganci ya ce na wanda ya halarci khutbar bankwawa kwana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban labari, amma bai ambata sunansa. To kaga wannan yake nuna sanadin hadisin akwai rauni, ma'ana a ce an danganta shi ga cewa manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan saboda hanyar akwai tangarda a ciki قال وسمعت عبد الله ابن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماء من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan malami shi ma yace ba mu san cewa wannan ya ji hadisi daga sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ba قال عبد الله وانكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من انس dukkan dai sun kore cewa bai ji magana daga sahabbai ba to kaga in yace sahabi yace annabi ya faɗa akwai tangarda a ciki an gane ko su dai malamai suka kawo irin wannan hadisan koda suna da rauni domin in suka ce ma ga wanda ya faɗa kai sai ka je kai naka bincike dan haka ba za a bawa ce kuma su rawaito ƙarya ba a su sun kawo ma kai mai karatu sai ka je ka bincika tunda sun gaya ma gawa ne dan haka tunda ka san matsayin wane da wane to hadisin yana da rauni dan haka su sun riga sun sauke abin da yake wuyarsu قال باب ونبابي نقبيتي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن إمران ابن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس wannan hadisin na Imran dan Husayn sahabi ne da shi da mahaifinsa ce ya zo wucewa sai ya ga wani mai karatu yana karanta alqur'ani wani makaranci yana cikin karatun da ya ƙara karatun sai ya koma yana roƙon mutane shi makarancin ana sai yana roƙon mutane wata buƙatarsa to shine sai shi Imran ibn al-Husayn sahabi manzala sallallahu alaihi wasallama abin ya daga mishi hankali har ya kasa jurewa sai da ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ga an faɗi wannan kalmar a kan wani al'amari babbani ma'ana har al'amarin ya kai a ce makaranci zai miƙa hannunsa ya roƙi wani buƙatarsa alhalin yana mai karanta alƙur'ani haɗi mai karanta alƙur'ani buƙatar shi tana ga Allah ana ya karanta alƙur'ani ya roƙi Allah buƙatunsa a cikin alƙur'ani ya fi ya roƙi mutane in ma wani zai yi roƙo bai kamata a ce makaranci ya yi ba wanda yake karanta littafin Allah kuma ya makale da alqur'anin ya mayar da shi shine hanyar roƙonsa kuma har a wannan zamani ana samu ko haka wannan kuskure ne akwai ire-iren su da yawa musamman kana tafiya a hanyoyi in ka je irin masallatan ƙauye din nan ka tsaya za ka yi sallah sai ka ga wanda matafiya sun tsaya za su yi sallah ya ɗauko qur'ani ya zo yana karantawa yana roƙo da alqur'ani a ga wannan kamar wulakantar da alqur'ani ko an za ka in zai roƙo ya ji alqur'ani ya roƙo da wani abu daban amma ba da alqur'ani ba alqur'ani littafin Allah to shine Imran ibn Husayn yace ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ya ce duk wanda ya karanta alqur'ani ko yake karanta alqur'ani to ya roƙi Allah da alqur'ani ma'ana ya roƙi Allah da alqur'ani shine duk abin da ke cikin nema a wajen Allah da ya zo alqur'ani na neman rahama ko wani abu to ya tambaya wato a wajen Allah madaukakin sarki kar ya nemi wani in gane ko ya tambaya a wajen Allah madaukakin sarki amma kar ya nemi wani yace domin kuwa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayaji'u aqwamun lallai wasu mutane za su zo wato ƙarshen zamani wasu mutane za su zo wanda ya qira'una alqur'an za su dinga karanta alqur'ani yas'aluna bihi an-nas suna roƙon mutane da alqur'ani kamar yadda ake ganin shi da yawa yanzu misali yanzu sai idan an yi rasuwa sai wani alaran mai ce to ya kamata wannan mamacin a sauke masa alqur'ani ko a karanta masa kaza wannan bai da asali saboda haka wannan roƙo ne da alqur'ani an gane ko wannan roƙo ne da alqur'ani ko ci da alqur'ani ko mutum ya gina sabon gida a zo a ce to ai ya kamata a sauke mishi qur'ani a gidan nan sai a yi ciniki da su ko duk izu ɗaya za a ba da kaza ba ga wannan ci ne da alqur'ani wannan alqur'ani ya wuce abin wasa ma'ana al'ummomin da suka gaba da ahlul kitab su ne suke ba da littafin Allah su karba tukunci wanda bai taka kara karya ba ya sharuna bihi thamanan qalila amma wannan al'ummar bai kyautu gare su ba, haka alqur'ani ba a ci da alqur'ani, an gane ko shi kadai ya ishi bawa inda zai roko da shi, domin hanya ce ta samun tsira, hanya ce ta samun arziki, hanya ce ta samun waraka da budi, mutum kadai ya rike shi bai roki kowa ba ya ishe shi, duk wanda ya samu alqur'ani ya samu komai, amma ce makaranci shi zai yi roko, to ai ya zubar da girma alqur'anin, ba shi ake kallo ba, alqur'ani ake kallo, wani zai ce kaga waɗannan mayunwata ko waɗannan maroƙa, an gane ko, to shine shi Imran ibn Hussein hankalin shi ya tashi da yaga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, ga shi kuwa ya gani, to yace wannan hadisin wa qala mahmud hadha khaythamatul basri alladhi rawa anhu jabir al-ju'bi wa laysa huwa khaythamatu ibn abd al-rahman wa khaythamatu hadha shaykhun basri yukna aba nasr wa qarawa an anas ibn malik ahadith wa qarawa jabir al-ju'bi an khaythamata hadha aidan ahadith, wannan hadisi ne mai inganci, hadisi ne hasan, duk da yake tirmidhi ya ce laysa isnaduhu bi dhalik, qala hadathana muhammad ibn isma'il al-wasiti قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو فروه يزيد بن سنان عن ابي المبارك عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امن بالقران من استحل محارمه cewa duk wanda yake halatta ko wanda yake ketara iyakokin alqurani da na haramci da yazo a cikin alqurani wanda yake ketara su to lalle wannan bai gaskata alqurani cikan gaskata alqur'ani shine duk abin da ya hana mutun ya bar shi duk abin da yace ayi kuma mutun yayi kokarin iyawansa wajen yi wannan shine mutun ya bada gaskiya da littafin Allah qala hadha hadithu laysa isnaduhu bil qawi shima fayrauni a sanadinsa wa qad quli fa waqi'un fi riwayatihi wa qala muhammad ibn farwa yazid ibn sinan ar-ruhawi laysa bi hadithihi ba'sun إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروي عنه مناكب وقد روى محمد ابن يزيد ابن سنان عن أبيه هذا الحديث فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد ابن المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد ابن يزيد على روايته وهو ضعيف وأبو المبارك رجل مجهول المهم سند الحديث أنا تروني قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا إسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة وانا حديثنا عقبة بن عامر رضي الله عنه يجي مازال صلى الله عليه وسلم يجي وان ديكي بينا القرآن mana yake karanta shi a fili a bayyane yana daidai da wanda yake ba da sadaka a fili a idan mutane ma'ana karanta alqur'ani a fili a bayyane ga wanda bai tsorariya wannan ba alkhairi bane a gare shi domin zaka iya karanta ka bayyana dan idan wani ya ganka zuciyarka ta gaya ma cewa ya ji ka iya karatu shine aljahar kamar sadaka ce in ka zo kana ba mutane sadaka in dai kai ba ka da ƙarfin da za ka iya hana zuciyar kariya to gara ka yi ta a boye kamar yadda Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan kuka bayyana sadakar ku kuka fito da ita a fili kuka bada to madalla da ita amma Allah ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum to shine ma'anar wannan hadisin inda alqur'anin naka za ka karanta ka boye ba a san kana yi ba ngane ko ma'ana baka yi shi inda ma'ana akwai liya a ciki ba to yafi alkhairi musamman ga wanda yake ba zai iya tsare zuciyarsa daga riya ba amma wanda zai iya tsarewa daga riya musamman kila in ya karanta wani zai ji wani zai amfani da shi ngane ko kuma ba yana yi dan mutane ba wannan babu laifi wannan babu laifi amma wanda zai karanta shi da kudirtawa a zuciyarsa cewa yana yi ne saboda a ji daɗin muryarsa ko wani abu to wannan wani abu ne daban an gane ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayyana karatu alqur'ani kaman bayyana sadaka ne haka nan kuma koya alqur'ani kaman boye sadaka ne wanne ne fulada koyewa musamman kana tsoraliya to sai ka koye ngane ko kamar misali akwai wadanda bayyanawan yana da kyau mutun ya bayyana amma ya kiyaye kaidoji shine idan ka bayyana din idan akwai mutumin da yake kusa da kai kamar yana bacci baka dame shi ba ngane ko ko kuma mutun ya shagaltu da wani abu kai ka ja hankalinsa kamar yanzu ka shiga kamar masallatan juma'a ranar juma'a mutane suna da kwadayin ayyuka na alkhairi wani zai dawo alqur'ani yana karanta amma ne yana karanta alqur'ani a masallacin juma'a nan dole kowa ya tsaya da karatunsa dan ba za ka iya karatu ba shi murya shi kawai yake so a ci ko to kaga wannan ya shiga haƙƙin wasu kuma ngane ko ko a mutum a cikin shagonsa a kasuwa ya kure karatun alqur'ani alhalin kasuwa ake wani kila a lokacin wani abu yake so ya shagaltu da shi ba wannan ba ko a cikin tasha ko a mota ko a wani waje wajen da alqur'anin ma'ana kowane zance akwai inda yafi kyautuwa a karance shi ai yanzu ka shiga cikin kasuwa ana tsaye da tsayarwa ka kura alqur'ani me amfani a ci ba za a saurara ba wannan ba za a saurara ba wani na surudin sa wani na zagi ma wani an hada da zancen Allah to kaga wannan kuskure ne musamman masu kule abin nan wajen siyar da kasuna din nan ana wucewa ana hayaniya da hargowa kamar yanzu nan in ka dan wuce nan tudun abin nan majeman nan da ka kai zaka samu ga shago ana kura Qur'ani da ya shago an sa waƙar India suna cin karo ko yace ai shi ma ya dame su da waƙa ne ya sa Qur'ani Qur'ani to ai ba a tunkuɗa barna da barna in ya sa wannan waƙar to kai sai ka toshe kunnan ka shiga shagon ka ka sa iyaka naka da zaka ci kaga ka hana kunnan ka jin wancan din ai ko wani kuma kila in saki ne hada su zama da ƴan uwansa kila sai ya shigo suna cikin cin abinci ko hira sai ya sa Qur'ani wanda a lokacin ba lokacin jin alqur'ani ba ko sun dawo suna so su kwanta ko wani abu shi sai ya sa alqur'ani wanda a lokacin ba lokacin sauraron sa ba eh shi qur'ani kana iya sauraron sa kowane lokaci amma akwai yanayin da baka iya amfanuwa da abin da ake karantawa musamman ka shagaltu da wani abu kaga a lokacin duk abin da za a sama zuciyarka ba za ta rabu biyu ba to yana da kyau gaskiya ƴan uwa su dinga kiyaye irin waɗannan gabobi an gane ko yanzu alal misali masallatai cikin dare da za su tashi karfe 3 ba lokacin azumi ba karfe 3 karfe 2 a kure ma karatun Qur'ani ila gidanka yana kusa da waje gida wani rashin lafiya kake fama da shi ka sha har maganin bacci kana son bacci an hana kai waga an shiga haƙƙinka da wannan ko ko ballanta kuma a ketare daga karatun alqur'ani har wasu abubuwa wanda wannan ba lokacin su bane karfe 3 na dare karfe 2 na dare ba lokacin da zaka sa wa'azi a speaker bane ma'ana ba wanda zai ji a wannan lokacin ai Allah cewa ya sanya mana dare ne domin mu huta ko haka dare lokacin hutu ne wanda zai ibadarsa ko zai karatu alqur'anin sa ko zai sa a cikin kafin ya sa a cikin ɗakin sa ngane ko kaje zai sa a kure a masallaci kuma ya fita masallacin ba kowa haka shi ma baji zai bake to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da ana shiga cikin haƙƙin wasu ngane ko duk abin da ya zama za a shiga haƙƙin wani to sai a kiyaye shi duk da yake maslaha ne karatu alqur'ani to amma a lokacin shiga haƙƙin wani za a yi haka da zaran za a shiga haƙƙin wani kuma sai a nisanci wannan abu to shi yasa ma'ana boye alqur'ani ya fi bayyana shi musamman in bayyanawa din zai haifar da wani abu ngane ko قال هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث امام الترمذي yake ta'liki yake cewa ma'anar wannan hadisin annal ladhi yusirru bi qira'ati alquran cewa wanda yake koye karatun alqur'anin sa afdalu min alladhi yajharu bi qira'ati alquran shi ya fi lada ya fi fifiko fiye da wanda yake fito da shi kamar yadda yayi misali a masallacin juma'a yanzu in ka zauna kusa da wani ba zaka iya abinda kake so kai bakila kai salati kaje so kai ko wasu azkar kaje so kai ko wani istighfari ko karatun qur'anin ma kai kaje so kai amma da zaran kana jin na wani kai ba za ka iya yin wannan ba to kaga an shiga haƙin wannan yace li anna sadaqata sirri, domin sadaqa da zaka yi ta aboye ta fi falala inda ahlul ilmi, wajen malamai, min sadaqatil alaniya, da akan sadaqa ta fili. Wa inna ma ma'ana hadha inda ahlul ilmi, ma'anar wannan a wajen malamai cewa koyewa din shi yafi. Yace li kay ya'mana rajulu min al-ujubi, domin mutun ya samu kubuta daga jiji da kai. Don wani yana fada din yana ji zai dinga ganin kaman isa ne. Da annan ladi yusiru al-amala, domin mutumin da yake koya ayyukansa, la yukhafu alaihi al-ujub, wannan ba zaka ji mishi tsoron cewa yana yi dan tinkawo bane. Inda a koye yayi, inda yana nufin tinkawo ne, sai fito fili yayi. Ma yukhafu alaihi min alaniya, abinda ake tsoron inda a fili ne. Yanzu sadakar da zaka bayar a boye ba wanda ya sani, ta fi ma kai ma a zuciyarka fiye da wanda zaka bayar a fili. Ko don wanda zaka bayar a fili din na abubuwa da yawa suna iya gujiro mata. Wanda kai ka na ga na lura ba ta son yin sadaka. A to kai tunda kai ba shikenan ba. Haka ne ko? To abinda za a yi a boye ya fi. Shi yasa ko sallar nafila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yayi sallah cikin dare a cikin ɗakinsa a boye shi yafi musu lada fiye da wasu kowace sallah in banda ta farilla. Saboda abu ne da ka boye shi, ka yi shi tsakaninka da Allah. Kala haddathana Salihu ibn Abdullah, kala haddathana Hammad ibn Zaid an Abi Lubabah, kala qalat Aisha radiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yanamu hatta yaqra'a bani Isra'il wa Zumar. Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai kwantawa har sai ya karanta bani Isra'il da Zumar. Wace sura ce bani Isra'il? Suratul Isra, Suratul Isra, kuma Allah ya ambaci bani Isra'ila a cikin tawaje da yawa. Ngani wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tusidunna bil ardi marratayn wa la ta'dunna uluwan kabira. Kadi Allah ya ambaci kisoshin su tun daga farkon sura din. Haka nan a ƙarshen ta Allah ya ce wa laqad ataina bani Isra'ila al kitaba wa laqad ataina Musa, ya kawo kisar annabi Musa da abin da ya shafi bani Isra'ila, tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila, kai ce ka tambayi bani Isra'ila. Haka an ambace su a wurare da yawa a cikin wannan sura din. Sannan kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul Isra waɗanda suka zama kaman ba da amsa ne ga abubuwan da bani Isra'ila suke tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai da dai makamantan su. To an kira ta suratu bani Isra'il, ita ce suratul Isra. Da suratul Zumar, wato waɗannan surori Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su kafin ya kwanta bacci, saboda abubuwan da suka kunsa na tsarkake Allah madaukakin sarki da kuma komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kamar misali cikin suratu Az-Zumar, Allah madaukakin sarki ya ambata cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ko ana tunda bacci zaka kwanta ka san cewa Allah bai na daukar rayuwar mutane a cikin wato wanda cikin bacci, domin ka iya kwanta bacci ba tashi da kai ba. Allah ya ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Allah shi yake daukan rayuwar wato asalin rayuka yake dauke su lokacin mutuwar su. Wallati lam tamut, wanda kuma ba su mutu ba fi manamiha cikin bacci. Fayumsiku allati qada alaiha al-maut, Allah yace yana dauki waɗanda ya hukunta musu mutuwa dan haka da sun kwanta bacci ba za su dawo ba. Wa yursilu al-ukhra, sauran kuma wanda za su yi tsawon rayuwa kuma Allah ya sake dawo da su ila ajalin musamman, a cikin suratul Zumar. Kenan kaga akwai hikimar karanta waɗannan surori, domin kana karanta su ka san cewa wannan kwanciyar taka ba dole ka tashi ba. Idan wani ƙarin tauhidi ne, ƙarin kusanci ne da Allah madaukakin sarki. Qala hadha hadithun hasanun qarib, hadisi ne mai kyau. Wa Abu Lubaba hadha shaykhun basri qarrawa anhu Hammad ibn Zaid ghayra hadithin wa yuqalu ismuhu Marwan, akhbarani bi dhalika Muhammad ibn Isma'il fi kitab at-tarikh. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala akhbarana Baqiyatu ibn al-Walid an Bahir ibn Sa'ad an Khalid ibn Ma'dan عن عبد الله بن أبي بلال عن إرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. وأنا حديث صلى الله عليه وسلم gane ko cewa Irbad ibn Sariya sahabi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta musabbihat wana surori ne musabbihat sune surorin da aka bude su da tasbihi ga Allah tun daga ita suratu bani Isra'il ita ce farko ko ita ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram domin tasbihi ne ga Allah subhana sai kuma wadanda suke ajere su guda biyar ko da suratul hadid subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim sai suratu as-saf ko sai suratu al-hashr subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ita ma sai suratu as-saf subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai suratul jumu'ah ita ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus sannan sai suratu tagabun wannan su biyar a jeran suke ko sai kuma ta ƙarshen su ita ce suratul a'la sabbihi isma rabbikal a'la cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori wato waɗanda ake kira su al-musabbihat sai yake cewa kafin ya kwanta yace a cikin su waɗannan surorin akwai wata aya ta fi aya dubu ma'ana falala ko da mutum zai karanta ta an yi sabani akan wannan ayar wasu sun ce ita ce aya ta ƙarshe da take cikin ko ta kusa da ƙarshe a suratul hashr law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah saboda ita wannan ayar gaba daya cikin surorin nan ita ce aya da ta kunshi sunayen Allah da siffofin Allah da nuna wato girma na zancen Allah madaukakin sarki da abin da ya kunsa an gane ko wanda Allah yake cewa da zai saukar da wannan alqur'ani akan duwatsu ne ba mutane ba da duwatsun nan sun tsatsage sun fitar da ruwa saboda tsoron Allah da nutsuwa ko da ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah to wannan wasu malamai sun ce ita ce wannan aya amma dai abu ne da babu tabbaci akan sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su قال باب حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا خالد ابن طهمان ابو العلاء الخفاف قال حدثني نافع ابن ابي نافع عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات شو ما زال صلى الله عليه وسلم يجي دو وند يفدا يين ده يواي غري يجي سو اوكو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما نا يفدا سو وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر شيني كمان كرفا فاوا غوانشان أبن دي غبات يكران تآيو يقدا أكونا كرشا سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك الذي واتو أيكو مسا دملا يكتب 70 يصلون عليه حتى يمسي لا سننجا يمشى الدعاء أنا يصلون أي الدعاء حرف يم ما تيت wa in mata fi dhalika al-yawmi idan ya muta a wannan ranar mata shahidan zai mutu yana cikin wanda suka yi shahada wa man qala ha hina yumsi wanda ya fade su kuma yayin da ya kai yammaci kanat bi kana bi tilka al-manzila yana da wannan matsayi duk da yake hadisin shi ma yana da rauni wannan hadisi yana da rauni mafi yawancin hadisai kamar yanda ya gabata tun daga farkon wannan baji na cewa wanda ya karanta kaza yana da kaza mafi yawancin su suna da rauni in ba kadan daga cikin abin da suka inganta ba kuma ya gabata in gane ko kana babu ma ja kaifa kanat qira'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam baban abin da yazo cikin yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani yaya karatun sa yake kana haddathana qutaiba kana haddathana al-layth an abdullah ibn ubaydillah ibn abi mulaika an ya'la ibn مملك انه سال ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته شو يا تنبيه ام سلمة واتو ماتن من الله صلى الله عليه وسلم امر اور مؤمني اكن يا كراتين شي yake da kuma sallarsa faqalat sai tace musu malakum wa salatuhu menene naka na cikin tambayar sallar manzo Allah صلى الله عليه وسلم ai ba za ka iya sallar annabi ba kana yusalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli yana yin sallah summa yanam sannan ya tashi ya kwanta yayi bacci kadira ma sallah gurgurdan yanda yayi sallah kenan yana raba daren shi yakan yi sallah tsawon wani lokaci, sannan zai kwanta ya huta daidai tsawon lokacin da ya yi sallah, sannan ya sake tashi ya yi sallah. Agawa zai iya wannan? Eh, sun mai salli ƙadira ma nama, sannan ya yi sallah gwargwadon abin da ya bacci, sun mai yanam, sannan ya sake kuma ya kwanta. Ƙadira ma sallah hatta yusbiya, har ya wayi gari haka yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cika lokutansa da sallah. In gane ko? Ala thumma na'atat qira'atuhu, sannan sai ta kwatanta karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idha hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan, sai ya zama tana kwatanta zance man karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daki daki, shine harfan harfan. In gane ko? Ma'ana karatu in ya ajiye wannan kalmar ya dau wannan, in ya ajiye wannan ya dau wannan, duk yanda za a kwatanta karatun nan a yanzu ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gida ba zai kwatantu ba, saboda ba a ji ba in ba su sahabban da suka ji ba, ko sai wanda suka ji daga wanda suka ji daga gare su. Amma a yanzu ba wanda zai kwatanta ce ga yanda yake. Amma dai a misalin shine tana cewa kanat qira'atuhu maddan, daga cikin misali ya cewa qira'a shi karatunsa yana tsawaitawa, ma'ana yana jan karatun. Kene ya nuna cewa ba karatu bane da ake yin shi a gurguje, yana jan karatun. Kuma duk inda ya kai ƙarshen wata aya yana tsayawa ya numfasa kafin ya shiga wata aya. To haka kuma haka karatun nashi yake a cikin sallah, da ruwa zai iya wannan? Aga karatu ne mai wahala, kuma sallah ce mai wahala. To shine dai ta bayyana cewa yana yin karatun daki daki ɗaya bayan ɗaya, kuma wannan shine abin da ya fi haifar da tsoron Allah a cikin zuciya na karatu, ba karatun da mutum zai yi shi a gurguje ba. Qala hadha hadithun hasanun sahihun ghalibun la na'rifu illa min hadithi Lays ibn Sa'd an ibn Abi Mulaika an Ya'la ibn Mamlak an Ummi Salama. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته wannan shi yafi inganci, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yayyanka qira'at, ma'ana yana yin ta gaba gaba. In gane ko? Akwai wani lafazi a cikin sahihain tana cewa kana yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin, yana ja ko ar-rahmanir rahim, ma'ana yana ja kowanne yana faɗan shi. To kaga wannan shine zai sa ka samu tunani, ka samu tsoron Allah, kuma ka gane ma'anar abin da kake karantawa. Amma ni yanzu kana bin shi sallah ya shiga Allahu akbar amin, kaga wannan baka san da aka karanta. Ai akwai masallatai da yawa da ake wa, ko zaka ji alhamdulillah amma ba zaka ji sauran ayoyin gaba ɗaya ba, sai dai ka ji amin, wanda wannan kuskure ne. An gane ko? Shi alqur'ani Allah ya saukar da shi ne litadabbur, dan mu karanta shi mu fahimci me sakon da ke cikin sa. Qala wa hadithul laysi asahu, wannan hadisi yafi inganci. Qala haddathana Qutaiba qala haddathana Laythu an Muawiyah ibn Salih an Abdullah ibn Abi Qais huwa rajulun basri qala sa'altu Aisha radiyallahu anha an witri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kayfa kana yutiru min awwalil layli am min akhirih. Wannan mutum yace na tambayi Aisha radiyallahu anha, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar witrin sa cikin dare, ma'ana da yaushe yake, farkon dare ne ko ƙarshen dare? Faqalat tace kullu zalika kana qadiyasna alaihi salatu wassalam, ce duk kowanne yana yi, yakan yi witri farkon dare, kan yi tsakiyar dare, kan yi, tace kowanne yana yi, domin babu wanda zai cika bauta ga Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam, ce kowanne bangare yana yi. Ila mu wutirinmu da an yi sallar isha, ka yi shafa da wutiri ka je ka kwanta, wannan shine al'adar mukila, ko gama wanda yake iyawa ke kaɗan ne wanda za su tashi su ƙarasa wutirinsu. To shi kullun lai yakan yi wutiri farkon dare, kan yi tsakiyar dare, kan yi ƙarshen dare. Faƙalar ta ce duk yana aikata haka, rubbama autara min awwalin lai, ta ce wani lokacin yakan yi wutiri farkon dare. Kuma yana daga cikin nasihar da wani daga cikin malamai ya bayar, duk da yake tana da wahala, ya ce kada mutum ya kuskure ya shiga gida bayan fitowa daga masallaci ya fara da wasu abubuwa na ya zauna ya yi hira yawa, ya ce yana zuwa in ya ci abinci to ya tashi ya yi alwala ya yi sallah. Amma ba kowa yake iya wannan ba. yana da wahala sai wanda Allah ya sauke mata. To shikenan tace rubbama autara min awwalil layl wa rubbama autarahu min akhirih, ta yi wani lokacin karshen dare. Fa kuntu sai nace alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, nace to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa sauki cikin al'amarin ko ayi farko ko karshe. Fa kuntu sai na sake ce mata kaifa kanat qira'atuhu, yaya kuma yake karatu to, kaifa kanat qira'atu, akana yusiru bil qira'ati am yajhar, mun koma babu mu na baya. Yana bayyana karatunsa ne a wannan sallar da yake cikin dare ko kuma yana boye karatunsa? To ku saurara ku ji tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan a daukiya ake yi, domin mafi yawanci shine mutum yana tare da wasu a cikin ɗakinsa ko a gidansa, to akwai haƙƙi ko makwabtansa. To take cewa tace qalat kullu zalika kana yaf'al, tace di yana yin haka, yakan bayyana an bukata ta kama, yakan boye in ya ba kin ya kama. Qad kana rubbama asarwa wa rubbama jahara, wani lokaci yakan bayyana wani lokacin ya boye in bukata ta kama. Allah sai ta sake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, godiya ta tabbata ga Allah da ya sa yalwa a cikin al'amarin. Allah sai nace qultu fa kaifa kana yasna'u fil janaba, idan kuma wankan janaba ya zo ya yake yi in ya samu janaba? Wannan dai nuna ma addinin musulunci ba abin da ya kyale, kuma babu wani kunya a cikin addini, al'amarin addini ba kunya mutum ya tambaye abin da bai sani ba. Ku duba fa mace yake tambaya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'amari, haka ba laifi abin da ka baka sani ba na addini ka tambaya. Ko sai ya ce akana yaktasilu qabla an yanam aw yanamu qabla an yaktasil, idan ya samu janaba yana yin wanka ne kafin ya kwanta ko kuma yana kwanciya in ya farka yi wankan janaba? Ta sake cewa kullu zalika kana qad yaf'al, duk yana yin haka. Ko sace fa rubbama iktasala fanama, ta yi wani lokacin yayi wanka kafin ya kwanta. Wa rubbama tawadda'a fanama, wannan shine gaba mai muhimmanci, ta yi kuma yayi alwala sai ya kwanta, kenan baya kwanciya ba tare da yayi alwala ko wanka ba. Haka wanda janaba ta same shi ya kyautu yayi alwala kafin ya kwanta, an ba zai iya wanka ba. Wani zai ce ai akwai sanyi, ai akwai kaza, ko to ka kwanta, kafin ka kwanta din kayi alwala, ta tawadda kayi alwala. Yaza kaga da ta ce mishi yana aikata duka haka, ta fayyace masa, bata ce yana kwanciya ba wanka ba, ta ce yana kwanciya yana yin dukkan biyun, amma yakan yi wanka kafin ya kwanta ko yayi alwala. Kenan alwala shine mafi karancin abin da zaka yi in ka samu kanka a irin wannan yanayi. Sai nace to alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya yalwa da sauki cikin dukkan haka. Shi addinin musulunci sauki ne, ba tsanani gaba ɗayan sa. Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, qala babun haddathana muhammad ibn isma'il qala haddathana muhammad ibn kathir qala akhbarana isra'il qala haddathana uthman ibn al-mughira an salim ibn abi al-ja'ad an jabir radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه بالموقف, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan taro ya zo, irin taro na aikin hajji da mutanen jahiliya da larabawa suke yi bayan an aiko shi ma suna aikin hajji, amma ba aikin hajji irin na musulunci ba. A lokacin da suke tattaruwa wajen aikin hajji da mutanen Makka suka ji karfansa, yakan je duk inda ya san akwai wani shugaba da mutanansa, ya je ya miƙa kansa ya tallata musuluncinsa, ya ce na zo ina so ku karɓe ni don na isar da saƙon Allah, bai jin kunya na isar da musulunci. Faƙala yana cewa ala rajulun yahmiluni ila qaumihi, shin yanzu babu mutumin da zai ɗauke ni zuwa ga mutanensa don na isar musu da saƙon Allah? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalama rabbi, bai tsoro, yake cewa domin quraishawa sun hana ni isar da saƙon Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin kabila kabila musamman lokacin taron aikin hajji, kuma duk sai su ki amsa masa, zai je baya gajiya, kuma zai bi kowace kabila, har ma wani lokacin suka mishi gatse su ce to ai mutanen mutum sun fi sanin shi tunda suka ki daukan shi kila akwai wani abu. Sai wata shekara a cikin watan Rajab, shekarar da Allah zai umarce shi da yin hijira kenan, sai ya ji labarin mutanen al-Ansar al'awf da khazraj mutanen madina sun zo je kai kanshi zuwa gare su to wallahi bai bar su ba sai da aka samu wanda suka musulunta yana karanta musu alqur'ani sai da aka samu wanda suka yi musulunci suka mishi alƙawarin kuma baɗi za su zo da wasu mutane kuma suka ce su sun yi alƙawarin za su ɗauke shi za su ba shi wannan kariyar da yake nema kuma suka cika alƙawarinsu suka ɗau annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya cika musu alƙawarinsa alƙawarin da ya musu cikakken alƙawari ne kuma da albishin mai girma yake cewa wato ni ina tare da ku ko da wani lokaci dan yayi wani rabo wata rana da aka je yaƙi bai ba mutanen Madina nan komai ba ko kai ne za ka zo aka fara wata tafiya da kai aka zo aka ci wata riba ko aka zo ana kaso aka ce babu kai ai za ka balle ka yi sabuwar jam'iyya ba shi ne za ka yi har bangare biyu ba a ce wancan sun balle saboda ba sa jin daɗin abin da ake ba a ba su ba ko ba a yi da su ba an yi ba su saboda an faro tafiyar da su kuma suna ganin sun cancanci a ba su wani abu ba a ba su ba mutanen Madina haka suka ji irin wannan abin ɗabi'a ce ta ɗan adam da suka ji wannan abin ya dame su har dai suka yi maganganu manzon sallallahu alaihi wasallam magana ta kai kunnansa ya zo ya tsaya a kansu ya yi ta goranta musu to shin lokacin da na zo na kira ku zuwa ga addinin Allah ba a cikin bata kuke ba kuna cikin bautan gumaka ba ku san shari'a ba kuka samu shari'a suka yi shiru ba za cewa kun yace ku ba ni amsa ai sai ku faɗa amsa ce ban same ku kuna cikin yaƙe-yaƙe da sabani da juna ba ai ta gaya musu dai a ƙarshe dukkansu ba wanda bai zubar da hawaye ba suka ce sun yi nadama abin da suka faɗa suka ce duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mun yadda ya ce yanzu ba za ku yadda a ce mutane sun tafi da rabo na duniya ba an ba su duniya ma'ana an ba su awaki da dabbobi da komai ko kuma kun tafi da annabin Allah ba a cikin shi ne rabonku ba suka ce mun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne rabonku dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a Madina kuma anan aka binne shi wannan kuma shi ne abin da yake nuna musu na albishir da ba su gane ba kaga ashe ba a yi ba su wake yau duk inda ka je in kana tunanin addinin musulunci kai magana in za ka yi ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je Madina sai ka tuna da wannan kissa ko to kaga ashe ya cika musu alƙawarin shi kuma ina sauran mutanen da aka ba su tumakai da awaki su yanzu ana tunanin wannan ko ya ƙare me ya rage wancan din ne ya rage na asali saboda haka su ma waɗannan masu ɓallewa-ɓallewa da za su yadda a ce ƙasa ta zauna lafiya ta samu ci gaba ya fi ɓallewa ko abin da aka cimma na nasarori ya fi wannan a hayaniyar da ake daman duniya ake nema to an samu abin da ya fi wancan an samu zaman lafiya wannan kashe-kashe da ake yi ya yi sauƙi ko da a ce akwai wasu abubuwa da suke faruwa ko nan da can da ba a rasawa wasu ƙasashe da ake samun wasu Allah kaɗai ya san su waye su auka ma mutanen ƙauyuka su tashe su ko su yi ɓarna su gudu Allah kaɗai ya san su waye masu wannan aiki to wannan abu ne da kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya magance wancan na bayan in kuma aka sake komawa zuwa ga Allah zai magance wannan ba abin da yake gagarar Allah inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama saboda haka shugabanni za su fahimci irin wannan su koma su ci gaba da juriya din duk lokacin da kace za ka yi adalci duk lokacin da kace za ka tsaya akan gaskiya sai ka samu ƙalubale kuma ba zai ƙare ba a kullun daman faɗan tsakanin gaskiya ne da ɓarna ko duk sanda aka ce in ka ce za ka yi adalci to sai ka yi faɗa da mutane in ka ce za ka tabbatar da gaskiya sai ka samu wanda bai san gaskiya wani abu ne da bai canjawa haka yake a rayuwa saboda haka abubuwan da suke faruwa din su ƙasashen da wannan abubuwan ya shafa kamar ko shekaran jiya sakwakwako an kashe mutane wajen 30 da wani abu ko a Kaduna birnin Gwari ko a Taraba Adamawa da sauransu wannan ba zai hana a ci gaba da abin da ake na tabbatar da gaskiya ba na kama masu laifi ba in gane ko wannan ba zai hana ba kuma duk wanda yake mai hankali ɗan ƙasa na ƙwarai musamman in ya kasance musulmi ne mumini, ya san cewa wannan abin ana so a tabbatar da wani abu ne na kawar da barna, kuma ba a kawar da barna ba tare da an samu wani abu. Yanzu za a mutumin da ya yi hatsari a kafarsa ya ji rauni mummuna, ana so a ba shi magani kuma kafar ba za ta gyaru ba, me ake yi? Sai an yanke ta. In ba a yanke ba, ba zai samu zaman lafiya ba, ko? Mana ya samu karaya a kafar, kuma kasan kafar gaba daya ya samu raunuka da sun hana ma'ana karayar a gyara ta. Me za a yi? Sai a rabu da wancan. Kafin a yi wannan gyaran sai a ci gaba da tafiya kuma. Za a yi gyara ma ba daɗi. Ba haka gyara yake. To da haka Allah madaukakin sarki za a fuskanta da yin addu'o'i da ne mai da al'amura zuwa gare shi, za a samu mafita insha Allah. A hadisin gaba yake cewa Quraisha sun hana ni isar da sakon Allah zancen mahalicci na. Ala babun hadisi na karshe wannan babun, haddathana Muhammad ibn Isma'il qala haddathana Shihab ibn Abadi al-Abdi qala haddathana Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani an Amr ibn Qais an Atiyyah an Abi Sa'id radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Rabbu 'azza wa jalla anna maybuwaya da daukaka yana cewa man shagalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytu afdala ma u'ti as-sa'ilina, wanda al-Qur'ani wato ya shagaltar da shi daga ambatona da tambaya ta, ma'ana yana karatun alqur'ani dare da rana, ma'ana har yana jin kuryen ya roki Allah madaukakin sarki wani abu saboda ya shagaltu da alqur'ani. Allah ya ce ni na lamunce mishi sai na bashi fiye da abin da masu tambaya suke tambaya ta. Wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalami fadlillahi ala qalbi, fifikon zancen Allah akan duk wani zance da ba na Allah ba, kamar fifikon Allah ne akan bayinsa, ana hada Allah da bayinsa ne, to haka zancen Allah yake akan zancen bayinsa. Ala hadha hadithun hasanun qalil, wannan shine kadan daga cikin hadisan da malai ya kawo da suka shafi falala alqur'ani da kuma ladan karanta shi. Kenan malam shi ya isar da sakonsa, ya rage mu mu karanta alqur'ani ko kan mu karanta, mu kaurace masa ko kuma mu dukufa akan karanta shi. Ina roƙon Allah ya datar da littafi na gaba, kitabul qira'at a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda za mu tashi a kansa, kuma kafin mu tashi muna sanar da yan uwa sati na sama insha Allah akwai dan uzuri da ba za mu samu karatu ba, ngani ko iran aiteo da lahadi ma, ngani ko an zuwa kida ko satin bayansa, haka sai a sanar da yan uwa da ba su samu hallara ba. Al-qira'at dan shimfida kafin mu shiga ya sha bambanci da qira'a. Qira'atul Qur'an shine karatu al-Qur'ani, akwai kuma abin da ake kira qira'at. Qira'at shine salo salo na karatu, ngani ko, wanda wani bangare ne daga cikin bangaren ilimin karatun al-Qur'ani da malamai suke karanta shi, ngani ko, wanda suka yi zurfi a wannan fannin suna iya bambance cewa karatu kaza ga yanda yake, karatu kaza ga yanda yake, kuma daga cikin hadisan da zai kawo na farko akwai wannan. Yanzu alal misali zaka je ka ji wani yana karatu alqur'ani suratul fatiha tun daga farko, yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, me abin da yafi shahara muke karantawa, maliki yaumiddin, ko ana cewa maliki yaumiddin, amma ka ji wani ya karanta maliki yaumiddin ba tare da maliki din ba, maliki yaumiddin, wannan qira'a ce, qira'a ce, kuma da malik din, da malik din ma'ana ɗaya ne, sai dai kowanne akwai abin da ya kunsa. In an ce malik daga mulki ne, Allah ce limanil mulkul yawm, kenan daga mulki ne, sannan maliki ga shi mai mulki, Allah ce qulillahumma malikal mulki, haka dukkan su akwai. In ka duba wasu ayoyin sun kunshi duka guda biyu, ko kenan dan ka ji wani ya karanta maliki, wani ya karanta maliki, ba za ka ce ya Qur'anin kuma ya rikice ba, duka abu ɗaya ne, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai duk da wannan abubuwan gaba daya, za ka ji ma abin da ya fiye da haka ma za ka iya ji. Wannan dan kadan ne kawai da aka bada misali, ko amma cikin fatihar kana tafiya za ka iya zuwa wajen da za ka ce maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط اكو صراط وذكر انت ما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولكم ذكر انت ما اهدنا الصراط دسين بعد صاد بكما كما دكا ديني دكا daga Allah amanna bihi kullun min indi rabbina wannan shine masu imani suke cewa mun yarda da shi duka daga Allah kuma duka an karanta kuma daidai ne dan haka babu wani cin karo dan abin da ya zama mafitar shi daya ne bai sabawa yi duk daga Allah ya fito kenan ba cin karo a cikin sa to wannan wani babi ne mai girma da bangare ne na wato binciken alqur'ani ana kiran shi ilmul qira'at a wajen malamai na qira'at suna karanta shi ma'ana salo salo na karatu to shine zai kawo abin da ya shafi wannan kuma yayi kokari ya tattaro surori da yawa na alqur'ani da wasu suka kunshi kadan daga cikin irin waɗannan kalmomi da za a ji su wanda wani lokacin wajen da irabi da ake cewa shine fashin baki na kalma ko kuma abin da kalma ta kunsa wannan ga abin da take nufi wannan ga abin da take nufi amma kuma duka abu ɗaya ne babu bambanci a cikin su domin duk abu ɗaya suke isarwa kuma wannan shi ke tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah ne domin dan adam bai isa yayi wannan abubuwa a ce duka wai tunanin mutum bane kuma ya gagaru kowa ya kasa zuwa da kwatankwacin irin sa ba yana da wahala saboda haka zance ne na Allah kuma wannan shi ke tabbatar da cewa zancen Allah ne to insha Allah muka zo ga waɗannan babin za a ji kaɗan daga cikin waɗannan amma wanda yake so ya ƙara faɗaɗawa zai je samu malaman qira'at sai je sai su bude masa su bayyana masa su fayyace mishi mai abin ya kunsa gane ko subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allahu akbar Allah